بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيوة شرين لبه زوثا ترى شكرا تدو إلى تليه الأربعين hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah al-Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 29 ga watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Za mu dora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka, masallacin da ke karkashin makarantar Nuru Islamiyya Tarbiyya wa Ta'lim wanda take cikin garin Kaduna State, Nigeria. Idan ba mance ba, ina ga yau ne majalisi na 21 da muka yi a cikin wannan karatu da muke. Sannan mun tsaya jiya aya ta 52, yau kuma za mu tashi aya ta 53 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, kuma ya sa mu zama mai godiya gare shi, kuma ya ɗan sanya mu cikin tattatu na wannan wata.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وكنا آتينا موسى الكتاب على لوكتين مكتبي والنبي موسى عليه السلام بالتافي والفرقان والنيتي ميرر بيوى كان جفيا لقبيا سمع الفرقان لعلكم تهتدون ثمان من كبار الشرير. malamai suka ce anan la'allakum, kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ne ishara la'allakum anan da la'allakum tashkurun, wanda suka gabata duka suna nuna kai la'allakum tashkurun ne kai tahtadun, wato mun bai mun ba ka littafi, sannan wannan littafi shine al-Qur'an, ba duk komai ba sai duk ku karanta wannan littafin, sannan ku samu shari'a ta sanadiyyar wannan littafin da za ku karanta. Malamai sun tattauna karkashin wannan aya mai girma da Allah yake cewa wa atayna Musa al-kitaba wal furqan. Zancen farko dukkan malamai na tafsiri sun ittifaqi littafin da ake nufi da shi a nan shine at-taura, da Allah yake cewa wa atayna Musa al-kitaba, wato littafin da ake nufi shine at-taura wanda aka baiwa annabi Musa alayhi salam. Sannan bayan haka malamai suka ce wannan littafi an ba su shi ne bayan sun tsallake wannan kogin da jiya muka yi bayani a kansa, wato Bahrul Ahmar ko Bahrul Qulzum wanda ake kira da suran Tirmidhi. Bayan sun tsallake wannan kogin, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da su a lokacin da ya hallakar da Fir'auna da mutanensa. To a lokacin ne kamar yadda jiya muke bayani, sai mutanen annabi Musa ɗan alaihi salam bayan sun tsallake wannan kogi sai suka ce mu ma muna so ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karantawa muna aiki da shi kamar yadda annabawan da suka gabata kowanne yake da littafi. To shi yasa a nan wannan ayan da Allah yake cewa mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi, to an ba shi wannan littafi ne bayan sun tsallake wannan kogin Allah ya tsamar da su daga fitina na Fir'auna da mutanensa. Wal-Furqan, a nan ne malamin suke safani menene Allah yake nufi da Al-Furqan a nan. Har waito daga wasu daga cikin malamai musamman ahalul luga, ma'abuta luga na Larabci, wato wanda suka karanta luga sosai, ire-iren su Imamul Farra da Qutb, suka ce Imamul Farra da Qutb suka ce Al-Furqan a nan ana nufin Al-Qur'ani mai girma. Shine Al-Qur'an a wannan aya ana nufin Al-Qur'ani mai girma, wato zancen mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi sannan bayan haka muka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wato alfurqan kenan wannan shine ra'ayina al-imam al-farra da qutr dan sai na biyu shine wanda aka rawaito daga manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin tabi'ai ire-iren su Abdullah ibn Abbas da sahabu al-aliya da mujahid ibn jabr rahimahumullahu ajma'in suka ce al-furqan da ake nufi a nan shine sifa ne na wato at-taura ba wai al-qur'ani bane ko wani littafi bane a mun bayo annabi Musa al-kitab wannan al-kitab din muka ce shine at-taura shi karantar sa al-kitab din sifa ne inda asalin littafin sunan sa at-taura amma me yasa aka kira su da al-kitab saboda an rubuta shi a cikin allo allukan nan da suke muke bayani lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je kasuwa wato ganawa da Allah subhanahu wataala an bashi alwah kamar yadda yake cikin suratul a'raf wa akhadha alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajudduhu ilayhi a kun ga yake nuna mana annabi Musa lokacin da ya dawo daga miqati ya dawo da miqalluna kamar yadda yake muke bayani wanda saboda fushi da ya samu mutanen sa sun kauce daga hanyar da ya bar su ya watsar da waɗannan alluka ga baki ɗayansu a su waɗannan allolin ko alluka da ya dawo da su a cikin wannan littafin a tauran an rubuta su a cikin wannan allolin ko allukan da ya dawo da su to shi yasa aka sanya masa sifa da al-kitab lanna kutibat al-alwah amma at-taura al-kitab sun sifa ne na sannan al-furqan shi ma sifa ne na wannan shine abinda jamhurin malamai suka rinjayar akan cewa na al-furqan ba wai al-qur'ani mai girma bane a'a duka at-tauran sifa ne na littafin at-taura shine aka rawaito muka ce daga Abdullah ibn Abbas da Abu Aliya da Mujahid ibn Jabr rahimahumullahu ajma'in sannan bayan haka suka ce ai inda zamu ƙara fahimtar wannan kamar yadda muka ce al-qur'ani sashin sa yana fasar sashi cikin suratul anbiya Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil mustaqim kun ga waccan ayan tana fasara wannan ayan kuma ita ce take ƙara nuna mana cewa wannan al-furqan wato ba wani littafi bane na dar tunda Allah ya ce cikin suratul anbiya wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqan hakika mun baiwa annabi Musa alaihi salam da annabi Harun al-furqan wato littafin al-furqan an kira sa da al-furqan saboda a cikin sa akwai shiriya yana rarrabe daga rarrabewa da shine al-furqan yana rarrabe gaskiya da ƙarya da fata yana bambanta tsakanin fata da shiriya haka kuma yana bayyana wannan abun halal ne wannan abun haram kamar yadda shi ma al-qur'ani mai girma aka kira shi da al-furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira to wannan shi yasa suka rinjayar da wannan saboda Allah subhanahu wataala ya fasara wannan ayat a cikin suratul anbiya da yake cewa ya baiwa annabi Musa da annabi Harun littafin al-furqan wa diya'an da haske wa dhikran lil mustaqim sannan da tunatarwa da masu jin tsoron Allah subhanahu wataala sannan dalili na biyu da yasa suka rinjayar da al-furqan anan sifa ne na littafin at-taura shi ne a ka'ida na larabci suka ce al-asfu ala shay'i yaqtadi aw yaqtadi an yakuna mithla yayin da za a yi afatin abu a kan abu dole ne ya kasance shi abin nan da za a yi afatin sa wato arata ya shi ya kasance abu ɗaya ne duka dai nan wasu yin taron jinsin su suka ce idan haka ne to ai kuma akwai ka'ida ukhra al-aqsu yaqtadi al-mughayara al-aqsu yaqtadi al-mughayara to amma dai malamai sun rinjayar da maganar su saboda waccan ayan da muka faɗa wanda ke cikin suratul anbiya sannan wannan shine ra'ayin abinda majority wato jamhuri na malamai tafsiri suka rinjayar ire-iren su Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Kathir da Ibn Juzay mai littafin at-tafsir ulum at-tanzil da kuma fadilatu shaykh al-allama al-amin al-shafi'i waɗannan manyan malaman duka sun rinjaye da cewa al-furqan nan ana nufin at-taura din wato sifa ne nasa na karanta Sannan wancan dai ayin da muka karanta da muka ce malami sun ce an ba shi littafin bayan an samar da su daga koyi daga cikin dalilan da suka kara kafawa da shi faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul qasas walaqad atayna Musa al-kitaba mun baiwa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halakar da mutanen farko suka ce ana nufin shi fir'auna kenan a lokacin da aka nufar da su a cikin koyi shine basaira linnasi domin ya zama na wa'azi ga mutane wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun sannan kuma ta kasance shiriya da rahama la'allahum yatadhakkarun ta yin da su yi wa'azi ko izina a kan wannan to bayan haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala musa liqawmi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum ka tuna a lokacin da annabi musa alayhi salam ya ce ma mutanensa ya qawmi ya qawmi mutanena innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kanku biittikhadikum al-ijra sakamakon rikon dan maraƙi da kuka yi kuke bauta masa a matsayin Allah kamar yadda ya muke cikakken bayani wato lokacin da shi samiri ya rufe su kenan bayan annabi Musa ya je miƙati wato ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala fatubu ila barikum yake ce ma mutanen saboda haka sai ku tuba zuwa ga Ubangiji shine barikum khaliqukum shine barikum mahalicin faqtulu anfusakum tuban ku shine ku kashe tawunan idan kun kashe tawunan ku wannan shine tubar zalikum khairul lakum wannan shine yake alkhairi a gare ku inda barikum a wajen Ubangiji ku wato mahalicin ku fataba alaikum idan kuka yi haka sai ya karbi tubar ku ya yi muku laifin da kuka yi innahu huwa tawwabur rahim lalle ne shi Ubangiji mai karban tuba ne sannan mai jin kai karkashin wannan aya malamai sun tattauna matsaloli da dama a kaɗan daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala musa kusina a lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce ma mutanensa ya ce ma mutanensa wannan mutanensa a nan da Allah subhanahu wataala ya bayani shin maza ne kawai ko mata sai malamai suka yi sabani suka ce lafazin qawm yana zuwa da ma'anan zallan maza kawai ina za mu fahimta ka can cikin suratul hujurat inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum kun kana ana nufin maza ke kada wani sashi na maza su dinga yin wani sashi din gidan ba ma mashi waɗannan waɗanda ake musu din gidan su sun ci waɗannan wanda suke musu alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna kun kanan ya fayyace cewa kawo ana nufin maza ne tunda ya ce wala nisa'u to zance na ji shine lafazin kawo yana daukan maza da mata ina za mu fahimci wannan in Allah yake cewa can cikin suratul nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qawli an ya'tiyahum adhabun alim kun ga anan Allah subhanahu wataala yana nufin maza da mata mun turo annabi Nuh domin ya yi gargaɗi ga mutanensa da mutanensa kuma a lokacinsa akwai maza akwai mata to shi yasa wasu malamai suka rinja yadda mutanen annabi Musa nan da yake nufi shine wato sun kone duka maza da mata ɗin abinda wasu garin jayar kenan wa id qala Musa liqawmi ku tuna a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanensa wato maza da mata kenan ya qawmi ya ku mutane na anan asalin zancen ya qawmi akwai ya unta idafa ya ku mutane na ya qawmi sai aka share ya unta sai na za mu fahimta ka malamai suka ce shine kasra din da take akan mimun dan ya qawmi
ka'ida na larabci shine idan aka samu suna wanda yake ba mai illa ba sahihi wato a ƙarshen sa babu ya ko wawu ko alif to mutum yana da fuska biyar wajen magana idan kana larabci zaka iya cewa ya kauni ko ya kauni wato dukkan su ma'anan su daya ko ya kauma idan ka ce ya kauma ko ya abda kamar yadda Ibn Malik ya faɗa idan ka ce ya abda ko ya kauma kana nufin mutane na ko ka ce ya kauma dukkan mutane na ko ya kauni ya shine na biyar wannan sifofi ko siga guda biyar duka ya halasta a larabci mutum ya ce ya kauni ko ya kauni ko ya kauma ko ya kauma ko ya kauniya haka abdu Ibn Malik ya kawo misali da abdu da yake cewa waje almunadar saha'in zafiya ka abdi abdi abda abda abdiya ake faɗa a cikin arziya ta sa a za ka iya cewa ya abdi ya kai bawana ko ya ɗalibi ya kai ɗalibina ko ka ce ya abdi ya bawana ko ya ɗalibi ya ɗalibina ko ya abda ko ya abda ya ɗaliba ya ɗaliba ya abdiya ya ɗalibiya wannan duka sokin a guda biyar sun halasta a larabci a shi yasa shi alkur'ani da yadda sai mutum ya fahimci larabci kafin ya mai kyakkyawan fahimta in ke mutum yana so ya fahimce shi kyakkyawan fahimta kamar yadda muka yi mukaddima dole sai ya san ilimi na yare na larabci kamar yadda Ibn Kathir ya ishara a tafsirin sa ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wataala إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أو تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فأنا النبي موسى عليه السلام يكتب يا قومي يا قوم متانينا إنكم ظلمتم أنفسكم لديكم كن ظالم شكاونا أرويت ولد ربنا تابي الحسن البصري رحمه الله تعالى يكتب dalilin da Allah subhanahu wataala ya ce in mutum zalantum anfusakum lallai ku kun zalunci kawunan ku shine bautan dan maraƙin da suka yi saboda sun yi shirka kuma ita shirka Allah subhanahu wataala ya kira ta a cikin alqur'ani da ma'anan zulm zulm wato zalunci dan da yake cewa alladheena aamanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi ulaa'ika lahum al-amnu wa hum muhtadun wa lam yaskun imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس تقول أن يا إيمان سورة ذلك ذلك ذاك نفي أمن شيء من الشركة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سنة كيدا أمن شيء وتمسلم تنسيكي أكن ديدي وهم مهتدون سنة مسؤول الشريين حكى الله يفعل تنسجن سورة لقمان تسر لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم تلك الشركة لألّا لدي الشركة ذلك يوم تكين الجرمة to shi yasa al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa nan da Allah subhanahu wataala yake cewa innakum zalamtum anfusakum zalimtum kafir sai shine daukan dan maraki da suka yi suke bauta masa saboda wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala kuma babban kafirci ne wanda idan mutum ya yi haka bai yi tuba bai mutu ba dai ya mutu yana akan kafir saboda ya mutu yana bauta ma gunki maimakon Allah subhanahu wataala suka ce kuma malamin inda za mu ƙara fahimtar wannan can inda Allah yake cewa cikin suratu al-a'raf walamma suqita fi aydihim wara'u annahum qad zaddu qalu la illa arhamna rabbana wa yaghfir lana wa nakuna min al-khasirin a lokacin da mutanen annabi Musa alaihi salam suka yi nadama wato suka bauta ma wannan dan barakin bayan sun dawo annabi Musa da ya dawo ya nuna musu cewa sun yi hasara suka tabbatar da cewa sun yi hasara shine walan ma suka fi aidihim wara'u annahum farzallu suka gani cewa lalle fa sun kata ko sun suna cikin madama suna cikin halaka sai suka ce qalu la illam yarhamna rabbuna idan ubangiji mu bai gafarta mana ba wa yaghfir lana bi mana rahama ba sannan bai gafarta mana ba lanakunanna min al-khasirin za mu kasance cikin masu hasara sai Allah subhanahu wataala ce to innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku bi ittikhadikum al-ijla saboda daukar dan maraki da kuka yi kuke bauta masa anan Allah subhanahu wataala bai siffanta mana siffocin dan marakin nan ba da su suka bauta mashi wanda jiya mun yi bayani akan sa shi sani ne shine yazo ya sassaka musu wannan dan marajin da hannunsa Allah ya yi bayanin siffar dan marajin cikin suratul a'raf da suratul taha inda yake cewa wattakhadha qawmu musa min ba'dihi min hulihihim ajlan jasadan lahu khuwar alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin wattakhadha qawmu musa lalle mutana annabi musa sun dauki wani dan marafi min hulihihim daga abin ado nasu wato mun da yi ko juna da kuma kai sai haka wasu malamai sun ce a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma banu Isra'il bayan ya samar da su daga kogi da suka dawo daga ƙasar Misra a lokacin da yake su fita daga ƙasar Misra su tafi Baitul Maqdis ko Ariha wasu malaman tafsiri sun ce garin Ariha garin Ariha yana kusa ne da ƙasar Sham to a lokacin da za su tafi ƙasar nan ta Ariha ko kuma Baitul Maqdis Allah ya ce su can zancen farko na malamai su je su bauta masa a can su ci gaba da bauta a can kuma idan kuka zai kada su dawo su tabbata a can shi yasa Allah ya faɗa cikin suratul a'raf wa qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum wasu suka ce a cikin wannan ƙasan ko wannan garin akwai mutane waɗanda suke masu ƙarfi ba sa bauta yanda ya cancanta wasu suka ce kan'aniyin su ne kan'aniyin su ne Allah ya ishara da su can cikin suratul ma'ida da yake cewa inna fiha qauman jabbarin da yake musu ya familul ardal muqaddas allati kataba Allahu lakum wa la tamsaku ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin a cikin ta akwai mutane masu ƙarfi to a lokacin da za su tafi sun tafi da mundaye da ababe na ado na kulliya domin kera su mutanen su na Misra su yi tsammanin cewa sun tafi mai kyau wato sun yi hijira ne idan suka fahimci haka za su biyo su su zo su faran musu to tsoron haka sai suka ɗau waɗannan ababe na kwalliya suka masa bayani cewa za su yi wani biki ne da ake wato a can Baitul Maqdis ko Ariha ɗin a lokacin da suka kira waɗannan mundayen su wannan mundayen ko ababe na kwalliya da ado su ne sami ya rike su a lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah subhanahu wataala sai zo wannan mundayen ya sassaka masa ya sassaka su ya mai da su sai dan maraki wanda ya kama mutanen su suke bauta masa shine min hulihihim ijlan jasadan lahu wa jasadan ana malamin suka ce yana da siffa na siffan jikin mutane amma sun sassaka shi kamar dan maraki ne kuma yana da kuwa yana da sauti irin na ɗan dan maraki shine dai Allah ya ƙara ishara cikin suratul Taha walakinna humminna awzaran min zinatil qawm faqadhna fakadhalika alqasani fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu warum faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna an la yarju ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a wala qad qala lahum harun min qabl ya qawmi inna ma fasiltum bihi abinda annabi harun ya ce musu kenan an garabce ku da wannan wato bauta masa وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طيب تشيطا كيف انتمر إن ما لم يسكت ياد أو أن السورور لم يكن بيان يزيد آيو إلا مفكرا كأسك شيني باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم وأن الشركة تسقيم الله سبحانه وتعالى diska da wannan kamar kan sai saboda masa sai Allah ya ce masa to ku tuba zuwa ga mahalicin shine fatubu ila barikikum barikikum anan muka ce khaliqikum wanda ya halicce ku idan kuka tuba zuwa gare shi faqtulu anfusakum ya siffan tuban yake shine ku kashe kawon idan kuka kashe kawon ku wato wannan shine tuba ana rikici zo to anan arwai to riwayoyi kusan guda hasu zuwa biyar a siffan tuba da Allah subhanahu wataala yake ta tubu ila ba'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijin ku ko wannan tuban da za ku yi shine ku kashe kawunan ku a zancen farko arwaito daga al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala al-Imam az-Zuhri yace siffan tuban da suke yi shine a na farko dai gashi mu kawo magana Imam Zuhri a malamai na tafsiri sun istifasi Allah yake kafsulu an sun kashi kawo ku shine tuban malamai da baki da suke istifasi suka ce lalle ba wai kowa ya kashi kansa bane ba ba wai kowa ya ko makan shi ya saka makan sa ba ko bindiga ya yi kanka ko ma shi ya soka makan shi a an istifasi ba wai kowa ya kashi kansa bane inda ba kowa zai iya saka makan sa makanci mutum a wannan makanci ya kashi kansa to amma ya tiffan kashi kawo nan su da kuka yi to shine maganar farko wanda aka rawaito daga Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala yake cewa sun yi sahu biyu ne suka yi su mutane Annabi Musa da suka yi sahu biyu ne suka kama kashe kansu wannan ya tsara wannan wannan ya tsara wannan haka suka kashe kawunan su sifan farko kenan sifa na biyu shine malamai suka ce sun yi mutanen nan guda 70 da jiya muka yi bayani cewa lokacin da Annabi Musa alaihi salam zai tafi misali ya tafi da su wato wajen ganawa da Allah subhanahu wata'ala ya tafi da mutane guda 70 din nan wanda Allah ya bayani tun cikin surat al-A'raf wa qara Musa qawmuhu 70 rajulan min qatin to waɗannan mutanen 70 din waɗanda su ba su bauta ma gumaka ba sune a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce faqtu anfusakum ku kashe kawunan ku shine tubanku to mutane 70 din nan su suka kashe waɗanda suka bauta ma kan maraki wanda yayin da suka dawo hikazi suka sami su suna bautan gumaka tunda kun ga waɗannan mutum 70 din nan ba sa cikin waɗanda suka bauta ma gumaka su suna cikin wanda Annabi Musa ya yi hikazi da su magana ne duke cewa mutum 70 din nan su ne waɗanda suka kashe waɗanda suka bauta ma kan maraki din magana na uku ko zance na uku shine suka ce waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba su suka kashe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi ba wai mutane 70 ɗin nan kawai ba ai lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya bar su da ya zo ya same su wasu sun bauta ma ɗan maraƙi sun bauta ma wannan ɗan maraƙi ai ba duka ba ne wanda ya bar su suka bauta ma wannan ɗan maraƙi tunda jiya idan ba ku mance ba mun ce wasu malamai ce adadin waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi su 12,000 ne waɗanda kuma ba su bauta ma ɗan maraƙi ba wasu ce sun ce 200,000 da wani so sauran nan waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba a lokacin da aka ce faqtulu anfusakum kashe kawunan ku mutum 70 ɗin can da suka dawo da Annabi Musa alaihi salam da sauran mutanen nan wanda dama su suna nan wato amma su sun kane su ba su bauta ma ɗan maraƙi ba kuma ba su hana waɗannan mutanen bauta ma ɗan maraƙi ba sai suka bar Annabi Harun shi kadai da fama tunda ya ce innal qawma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bi al'ada wa la taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin ya ce sirrina ne ya ce kada su bauta ma wannan ɗan maraƙi amma suka rena ni kuma suka bauta masa to su waɗancan waɗanda sauran wanda su ba su bi ni kafi ba su suna nan sannan su ba su bauta ma ɗan maraƙi ba kuma ba su ce ma waɗancan kada su bauta ma ɗan maraƙi ba to suna cikin waɗanda suka yi tarayya wajen kashe mutum 12,000 ɗin da suka bauta na ɗan maraƙi da aka ce faqtulu anfusakum kashe kawunan su mutane 70 ɗin nan da sauran mutanen nan wanda suke ciki gari wanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba sun suka tattaru suka kashe mutane 12,000 ɗin wannan shine zance na nawa da uku tayyib shi yasa rashin wannan zancen wasu malamai suka ce mabuta tafsiri suka ce dalilin da yasa Allah ya azabtar da su da ƙarshe su din wasu da aka kashe daga cikin su kuma duk da cewa su ba su bauta ma ɗan maraƙi ba cewa saboda su ba su yi hana munkari ba kamar yadda aka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika ma asa wa kanu ya'tarun kanu la yatanahuna 'an munkari fa'alu kayfa ja'ana aitaka munkari aw maratu ajaitaka ba wai dole sai kai malam ba ko sai kai ustad to ya wajaba akan ka kai hanji akan ni akan wannan munkarin da ake aikatawa shi hani akan abu mara kyau ba wai malamai bane kawai ya wajaba kan su idan kai ma ba kai hani akan abu ne kyau ba za ka shiga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da su da kuma wanda Allah subhanahu wataala ya ishara da su cewa Allah ya tsine ko ya la'anci ko ya halakar da banu Isra'il saboda kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu shi yasa Allah ya fushi da su kuma yayi ya halakar da su sannan bayan haka an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Majah ya fitta shi hadisin a dare wanda aka rawaito daga Ubaydullah an abi an wato Jarir kenan Ubaydullah bin Jarir wato ya karbo daga mahaifinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min qawmin babu wasu sababan mutane yu'mar fihim al-ma'asi wanda ake aikata sako a cikin su kuma a cikin su akwai a'azzun minhum wa amna'un la yughayyiruna illa annahum Allah azza wa jalla bi'iqabihi cewa babu wata al'umma wanda a cikin ta za a dinga aikata abubuwa marasa kyau na safi kuma a cikin su akwai wanda za su iya hani akan wannan sakon da ake yi kuma ba su wannan hanin ba idan Allah ya tashi halakar da mutane gabaki ta zai haɗa su ya halakar da su shine wata kofi na Allah da shi wannan da gurin wannan mutum khafa wa alamu anna Allah shadidul iqab to ya yan uwa yayin da mutum ya ga ana aiki na zulmi a cikin gidan sa ne a angon sa ne a gefe ne to wajibi ne a san shi a san wannan abun mara ko shi ne ga ma ko ba ma da mu shi hani akan ko mara kyau da umumi da au ne kyau ba wai yake ba sai da malamai ban wajibi ne akan kowanne idan haka ba zai shiga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da su a wannan hadisi na Ibn Majah haka kuma ayoyin da muka karanto ne cikin suratul Ma'idah zance na karshe waɗannan na cewa ya aka yi suka kashe kansu ko suka tura zuwa ga Allah zance na hudu shine wanda aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam ibn Jarir al-Tabari ya tsara mana a cikin littafin sa wato Jami'ul Bayan yake cewa Abdullah ibn Abbas yake cewa qala Musa li qawmihi annabi Musa ya ce mutanen sa a lokacin da Allah ya sarrafa ko ya maka ya yi kokon maka cewa su tuba zuwa ga Ubangiji kuma tuban da yake shine take shi tawanan su a lokacin sai annabi Musa alayhi salam ya ce mutanen sa sai ya umarci mutanen sa da umarnin Allah subhanahu wataala yake cewa an yatsuru an fitar ce ku kashe kawunan wanda Allah ya ce idan ku kashe kawunan ku wannan shirka da kuke yi na bauta ne kan barakan zai gafarta muku qala wa akhbara alladhina abadu al-ijla yaba labar makan yaba wanda suka bauta ma wannan kan barakan labarin cewa suka kashe kawunan su fajalasu sai suka zazzauna a lokacin da yace Allah ya ce ku kashe kawunan a wata riwaya fahtaba alladhina yakafu al-ijli fajalasu waɗanda suka bauta ma wannan kuma sun ce suka zazzauna suka kama hannayen su ta baya suka kama hannayen su ta baya su waɗanda wanda suka bauta ma wannan dan maraki shine fahtaba alladhina akafu al-ijli fajalasu wa qama alladhina lam ya'kifu al-ijli waɗanda kuma su bauta ma wannan dan maraki ba sai suka tashi fa akhadhu al-khanajira suka ɗauki makamai shine khanajira kuma su ta koli da sauran shi da aidin da hannayen su فأصابتهم ظلمة شديدة على وقت في وقت إنوى جرجي 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 كما أن المصاياتي نصر الله سبحانه وتعالى يأتي إنهم كفار كشتهم كذا كفايا حرفي وأن جرجي جن بيكي سما ديموك إنوى يا يايبي يا فرن وأن إنوى سابش كنا أجينا وأن إنوى سابش يسي كفايا دي كشن كاونا كم هنا فاتا أنا تاردنا ko a lokacin da suka fara kashi kansu suna kashi kansu suna cikin kashi kansu sai suka ga wannan girgizan ya zo ya yi inuwa to kuma annabi Musa ya ce kira su tsaya a wajen su kawunan su da kawunan su har sai wannan girgizan ya yi ya faranni ya fice to a lokacin suka fara kashi kawunan su suna kashi kawunan su suna kashi kawunan su can sai suka ga wannan girgizan ya faranni ya bushe daga sama kuna ganin ya gushe daga sama sai suka tsaya da kashi kawunan kansu tunda dama abinda annabi ya ba su labari ce fanzalatul zulma anhum wa qad ajlaw lokacin da wannan girgizan yana fara yewa da suka tsaya sai suka waiwayo sai suka ga adadin mutanen da aka kashe ko suka kashe mutane wajen 70,000 mutane wajen nawa 70,000 wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan har wajen mutum 70,000 wannan haka aka rawaito daga da sanadin kuma ingantacce malamai sun inganta wannan sanadin saboda sanadin da aka rawaito ne daga Sa'id ibn Jubair da Ikrim kuma kamar yadda muke bayani da mafi yawanci sanadin da ya zo wannan zuwa irin Abbas ingantacce daga musamman idan ya kasance gabaninsa akwai ibn Ishaq da Muhammad ibn Abi Muhammad haka aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib wannan cewa mutum 70,000 suka kashe wannan to kuma ana yake nuna mana zancen dan fusako da wasu malamai suke ga cewa waɗanda aka kashe sun da Allah ya yi amfani da jama'ar tsayla a nan dan fusako sun san muna da wazani auzan guda uku na ne da jama'ar tsayla idan aka ce jama'ar tsayla a larabci shine jama'in da bai wuce uku zuwa goma ba kamar yadda ibnu malik ya ishara alfiyarsa af'ilatun aqulu thumma af'alu jama'ar tsayla wannan sune auzan na qilla af'ilatun aqulu thumma af'alu af'alu da fi'latun da af'alu wadannan auzan sun guda uku duka idan ka gani a larabci wato kalmar tana nuna mutanen da su wuce mutum uku zuwa goma ba to kun ga wannan raddi ne akan wadanda suke ganin cewa an kusukum anan jam'ul qilla ne wadanda aka kashe ba su mutum uku zuwa goma ba sai malamai irin su Imam Al-Qurtubi da suka tattauna masalan suka ce ai wasu a Larabawa suna amfani da jam'ul qilla a wajen kuma jam'ul kasra haka jam'ul kasra a wajen jam'ul qilla in kike ya zo a cikin Al-Qur'ani kamar nan to shi yasa mun ce in kin ci adadin mutanen nan da aka kashe mutum 70,000 wannan shine abin da malamai suka rinjaya da karshe kuma sai Annabi Musa yake ce musu waɗanda aka kashe din nan kanat lahum tauba ko kanat lahum tauba duk wanda aka kashe shi cikin mutum 70,000 din nan shi ne tubar Allah ya yake masa wannan laifin da ya shirka na bauta maka Allah sannan bayan haka wa kullu man baqiya kanat lahum tauba wanda shi ma ba aka kashe ba aikin nan da suke da sauran mutane da zuwa tuba ne gare su shi yasa aka rawaito daga Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala wannan Sufyan ibn Uyayna yake cewa wato Allah subhanahu wataala cikin ni'imomin da yake wannan al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata ni'ima ma da take wannan ni'ima wanda anan da yake wa kullu man baqiya kanat lahu tauba duk wanda ya wanzu a kafa ya kasance tuba gare shi amma da yake nufi shine mutum da yayi zubi shine ne da ya istighfar ya ji astaghfirullah wa atubu ilayh insha Allah inda yayi shi da ikhlasi Allah zai ne zai gafarta masa zunubinsa Sufyan ibn Uyayna yake cewa babu babban ni'ima a wannan al'umma da take wannan ni'ima wanda da tsakanin mutanen da kun ga su banu Isra'il idan suka yi laifi tuban su shi ne mutum ya kashe kansa ko kashe kawunansu amma Allah ta yi ne sai mu ya zo ya cire mana wannan idan muka yi laifi mutum yana istighfari Allah subhanahu wataala insha Allah zai gafarta masa shi yasa yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi kalima mana addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi wannan to kun ga wannan ni'ima ce inda a ce Allah bai karba ba mu ma yanzu idan mutum yayi laifi ko muka yi laifi su ban wannan laifi shine sai mu kashe kawunan muna yi ma Allah godiya akan wannan ni'imomi masu dimbin yawa da yawa sai ta karanta ta ce ba
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Allah subhanahu wataala yake cewa ikitun ya Musa kusuna a lokacin da muka ce ya Musa ya kai Annabi Musa alaihi salam akwai a lokacin da ka tuna wa mutananka a lokacin da mutanen Annabi Musa suka ce mishi ya Musa ya kai Musa Annabi Musa alaihi salam anan malamai suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin wato rashin kunya na Yahudawa yana ɗaya daga cikin rashin kunya na Yahudawa sabida ne Allah yake cewa Annabi ka tuna a lokacin da Annabi mutanen Annabi Musa suka ce masa ya Musa mubasharatan ya kai Musa da mu'mina da kuma za mu imani da kai hatta nara Allah zahara harkun ga Allah wato ido da ido anan ko dan saka yawa ma kun ta kai dan ce ma ya nabiyya Musa ko ya rasulullah Musa bas fada ka kun ga wannan yana ɗaya daga cikin rashin kunya na Yahuda da su kasance suna yi annabawa sabanin mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa sallatu ja'alu du'a ar-rasuli bainakum fa du'a ba'dikum ba'da mutanen Annabi Allah ka ji sahabbai sun kira Annabi wai da sunan Muhammad ko ce ne Abu Qasim Allah ka ji haka sun kira shi da ya Muhammad ko ce mai ya Abu Qasim sabira ne girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yake Allah ya masa umarni la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum tad'a ba'dikum ba'da kira ku sanya kiran annabi kamar kiran da kuke yi ma junan wato kira sunan sunayen ku da ɗan uwan ku da sunayen shi annabi kada ku yi haka ku girmama shi to amma anan fa su ya banu isra'ila mutanen annabi Musa sun kasance ba sa saka abin saka ya sunan kawai ya Musa suke cewa to shi yasa anan malamin ke ce wannan yana ɗaya daga cikin rashin kunya da ya kasance sun kasance suna yi ai anan Allah yake cewa ka tuna a lokacin da mutanen Annabi Musa suka ce maka lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah zahara har sai mun ga Allah subhanahu wata'ala zaharatan wato ido da ido a lokacin da suka faɗi wannan magana suna faɗan wannan magana fa suka ce da la'akira ce ani hukumar su ne ta kasance ba haka sakamakon maganar su shi ne su aka rasu musa'iƙa sai wata tsawa ta same su shi ne sa'iƙa wasu malamai suka ce fa aka rasu musa'iƙa sai mutuwa ta same su haka wasu malamai suka ce tsawa a nan ita ce mutuwa fa aka rasu musa'iƙa su wa an sun tanzuro kuma kuna ganin su ko kuna gani a lokacin da wannan tsawon ta same su ko kuma mutuwar nan ta same su sun ma ba a suna ku sannan muka tayar da kunun ba a mutukan bayan mutuwan ku la'allakun ta shirun lalle domin ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imomin da ya maku ta yadda za ku hankalta ku yi imani la'allakun a nan shaidu a ƙarƙashin waɗannan ayoyi malamai sun tattauna matsaloli masu sanyin yawa amma abuka ilimi da kuma tafsiri na alƙur'ani mai girma na farko da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idkuntum ka suna ya kai rasulullah a lokacin da mutanen Annabi Musa suka ce masa su suwa ne ne wasu ka ce su ne mutum 70 din mutane 70 din na waɗanda suka je bikati tare da Annabi Musa wato suka je ganawa tare da Annabi Musa ganawa da Allah subhanahu wata'ala tunda wa ƙara Musa a qawma wa 70 rajulan lil miqatina a lokacin idan ba kuma ce ba lokacin da Annabi Musa ya tafi kafi ya ce ya Allah inda hari ka nuna mani can walan ma za'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilay qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to suma a wannan lokacin bayan Annabi Musa ya gama su suka ce ma Annabi Musa mu ba za mu yi imani da kai ba cikakken imani bayan kuma imani da kan Annabi Musa wa gari ne a gare su suka ce ba za mu yi imani da kai ba cikakken imani hatta nara Allah zahara har sai kuma mun ga Allah ido da ido to Ibn Furq wannan babban malamin yake cewa suna faɗan wannan aqubar su shine fa akrasum as-sa'ida suka ce wai su ba za su yi imani da Allah da Annabi Musa ba har sai sun ga Allah ido da ido Ibn Furq sai yake cewa sai Allah ya masa hukuma da menene hukuman da ya masa sai ya sauka musu da wannan tsawa saboda sun tambayi Annabi Musa abin da shi ba zai iya ba ana malamai sun tattauna wata matsala ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya kan aya zamu yi bayani a kanta shin akwai ganin Allah ko babu a nan duniya mutum zai iya ganin Allah ido da ido ko ba zai iya gani ba haka kuma ranar tashi alkiyama a mutane ya fi ga Allah ido da ido ko ba za su gani ba to za mu yi wannan bayanin bayan mun karasa wannan magana a kan wannan aya الإمام السدي أروي توري غريش يكي تيوى الله سبحانه وتعالى يكي تيوى فأكبر سم الصاعقة ألوك تين دا صاوات ثانين سوى أن مثالي والسماء لمنك تيوى متوى سكا مصر قباتي دا ألوك تين سي أن الموسى هم كميش يكاش يكي تيوى يا أبيدينا إذا انك حلك الدواء أنني إذا نقوم وزن بنو إسرائيل لا تسي إنامك مثل فرين كنا بمكتوس لا تسي إنامك يسو ألو كسن النبي موسى يتيم الله سبحانه وتعالى أهلكت خيارهم يا الله إذا انتهى لك بلسي فرين كنا انتهى لك بزاء القيس كنا دعا ما اختار موسى قوم وفرين ربيع من مخاتنا فيكي سوى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه فتهلكنا لما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فوق كلنا وحنا وانت خير الغاشرين. تو سي الوقة سي الله سبحانه وتعالى بايع النبي موسى يحكي ولنا المجنة. يجي تو اذا انت حلتك بجواب في ان حلتك بخيار من المسلمين. اذا في تعليم من اسود من اسرائيل. ثم يا الله كين ايكوني اكا هكذا كاس وما تنتني da ta halakar da su da nisan amma Allah ya zaka kama mu a kan nufin da wawaye mu ci aiki tsawa ya Allah ka fito su ne annabi Musa yake cewa to a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa eh ai na halakar da su ne saboda akuba a kan nufin da suke ne sai na kuma ka ce shine cewa da suke suna so su da Allah mubasharata suka ce ba za su imani da annabi Musa ba kace da Allah kace saboda akuba akan wannan sai Allah yake cewa amma bayan haka ai kuma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ai mun tayar da ku bayan mutuwan ku tsammani ku za ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma domin ku gode masa da yanda za ku yi imani ku san cewa shi ne iko ne akan haka so ga kashin waɗannan ayoyin guda biyu malamin sun tattauna matsaloli guda biyu masu muhimmanci a matsalan farko shine mutanen nan aka halakar da su din bayan an halakar da su sun kai Allah subhanahu wataala ya ne ya tayar da su ko a lokacin da ya tayar da su sai abin da ba su mamaki wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kuma wannan halakar da su da aka yi matar da su da aka yi marmus suka ce shine hukuba su na wannan laifin da suka yi to bayan an musu hukuba an kara tayar da su to a yanzu shin akwai wani taklifi akan su koko babu ina kike taklifi shine akwai wani bauta da aka wajabta musu koko babu tunda ai ku an riga an matar da su ya kara tsayi al-imamu ma'awardi ya tattauna matsala yake cewa akwai zantuka guda biyu na malamai zantan farko wanda suke ganin cewa bayan da aka tayar da su cewa za su ci gaba da yin ibadu kamar yadda suka saba za su ci gaba da yin ne ibada kamar yadda suka saba yi lalle wannan ibada ba a cire musu ba wannan shine zancen farko zance na biyu da aka ruwa imamu ma'awardi ya yi bayanin sa shine an faranye musu ibada yanzu ba dole sai sun ci gaba da yin ibada ina fata ana tare da ni wannan shine mas'alan farko cewa kuma abinda malamai suka rubuta shine cewa lalle waɗannan mutanen bayan an matar da su ɗin aka fara rayar da su lalle ba a cire musu taklif ba wato ba a cire musu wannan wajibcin ibadan ba an sanya su dole za su ci gaba da yin ibada kuma malamai suka ce ai banu isra'il ababe da dama sun bani amma ba a cire musu wai a ce yanzu saboda kun ga wannan mu'jiza da wannan da wannan wai yanzu ba wata bauta ba kamar yadda mutanen annabi Yunus su ma sun ga mu'jizozi da dama amma ba a cire musu wajibcin ibada ba to saboda haka waɗannan mutanen zance mafi inganci shine sun ci gaba da yin ibada kuma wanda take wajibi ne a kansu. Sai matsala ta ƙarshe shine ta ganin Allah subhanahu wataala, tunda a can sun ce lan nu'mina laka wa la nu'minu imani da kai ba hatta nara Allah jahara, har sai mun ga Allah ido da ido sannan za mu imani da kai. To sai malamai suka tattauna matsalan ganin Allah, shin bayan Allah a nan Allah zai iya ba su damar ganin shi ko kai, haka kuma ranar tashin alkiyama hakan zai faru ko kai ba zai faru ba? Hakika mafi yawancin ƴan bid'a mubtadi'a wato ƴan bid'a su suna inkarin ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya da kuma ranar tashin alkiyama. Ƴan bid'a suna cewa babu wanda zai ga Allah a duniya haka kuma ranar tashin alkiyama. Amma abinda zance mafi inganci, abinda ahlus sunna wal jama'a suka tafi shine lalle ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya zai iya yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wanda yake so ya nuna masa kansa, wannan abu ne wanda zai iya yiwuwa. Sannan baya haka aka wada ganin Allah a ranar tashin alkiyama abu ne wanda ma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a cikin Alƙur'ani, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a hadisansa. Lalle ranar tashin alkiyama babu ko kwanci ba akwai ganin Allah ido da ido. Kaɗan daga cikin dalilai waɗanda suka zo cikin Alƙur'ani mai girma shine faɗan Allah subhanahu wata'ala lillazina ahsanu husna wa ziyada, wanda suka aikata ayyuka masu kyau suna da sakamako na aljanna, bayan aljanna suna da daɗi a kan haka. Shine daɗin nan shine ru'yatullah azza wa jalla, Allah zai karrama su da ganinsa, wato zai buɗe masa kan kuma ya aljanna kan su su gan shi. Wannan kuma ita ce babban ni'ima a wajen ƴan aljanna, Allah ya sanya mu cikin su, wanda bayan an sanya su aljanna abinda za su nema shine za su ce shin zai iya mu ga ubangijin mu, sai Allah ya ba su ni'ima ya ba su daman ganin su din. Sannan bayan haka Allah ya faɗa tun cikin suratu Abasa da wasu surori, wujuhun yawmidhin nadhira ila rabbiha nadhira, zuwa ga ubangijinta wasu fuskoki ranar suna cikin ni'ima, kana ganin su suna cikin ni'ima sun yi nadhira. Kamar yadda kuka sani mutumin da ke cikin ni'ima kana ganin sa zaka iya ganewa cewa wannan yana cikin ni'ima ko a nan duniya, wanda kuma yake cikin wani hali kana ganin sa zaka san cewa wannan yana a hali ne na wahala. To ranar ya azan ana ganin su nadira, zaka ga fuskokin su suna wasiya suna haske shine nadira ila rabbiha nadira, sannan suna kallo zuwa ga ubangiji. Ina fata ana tare da ni. Wannan dalili na duk kenan. Sannan dalili na uku na gaba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam al-Bukhari kamar yadda da cikin sahihain al-Imam al-Bukhari ya bawa babali babu qawli Allah ta'ala wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nadira. Hadisi ya zo a cikin sahihain wa sahih al-Bukhari da Muslim, hadisai guda biyu. Hadisi na farko hadisin Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, sannan sai hadisi na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Hadisin farko da muka ce na Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala, yake cewa qala unas, wasu mutane suce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah ya kai ga tara Allah subhanahu wa ta'ala, hal nara rabbana, shin za mu iya ganin ubangijin mu ranar tashin alkiyama, shin wai za mu iya ganin ubangijin mu ranar tashin alkiyama? Faqala, sai Allah sai ubangiji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu, hal tudaruna fil qamari laylatal badri, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu wato da suka tambaye shi yake cewa hal tudaruna fil qamari laylatal badri, a lokacin da rana take wata yake tsananin haske laylatal badri, wato yake tsananin haske, shin wajen ganin sa za ku samu tincirindo, za ku samu gosoro, za ku samu tsirafi a wajen ganin watan nan? Wani sashi ku zai zo yana tura wani sashi a kan dole sai ya ga wannan watan? Misali wata yayin da ke da haske a sama, ai ba wa kasuwar cewa sai kun zo kuna ne, kuna a wannan ya tura wannan ko wannan a zo ana tincirindo ko ana samun tsirafi ko gosoro a wajen ganin wata wanda ke sama? Sai suka ce a yake ce cewa tunda a lokacin da wata yake a wannan halin ba za ka samu matsala ba ko wani cincinyo ko wani gosulo na ganinsa to lalle fa ku sani kwanu kuma ya kasance saman nan babu wani girgije ko makamanci haka wanda yake rufe sa suka ce a'a ba za mu samu gosulo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu to lalle fa innakum tarawnahu yawm al-qiyama kadhalika lalle ya ranar shi a kiyama idan kuka musu kuma akan kalmar shahara ko kuna mai lalle za ku ga ubangiji kamar yadda ba za ku samu matsala ba a lokacin da wata yake da sanannen haske kuma babu wata yana-yana a kansu a sama ko jirgi na alamar ruwa-ruwa walalle ya kuka Allah subhanahu wata'ala karara maza Allah abin da ya ce musu kina wannan hadisi na gaba na Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه قال ايتي قلنا يا رسول الله من سياتي مع رسول الله ياتي ذكر الله سبحانه وتعالى هل نرى ربنا يوم القيامه شجام وبنجي مران تشن القيامه قال ايتي وهل تدارون في رؤيه الشمس والقمر شن يبقى مثل ترندو ده غوسرو ده مرضي وجن جنن رانا ده وتا اذا كان تصحوان اذا يكتن سنتي سما بابو وني معنى جرجيني علامه روى روى ودو دو sai suka ce ne me yasa ba suka ce sai suka ce a'a fa qala ya ce fa innakum haqiqatan la tudaruna fi ru'yati rabbikum fa la ku samu cincirin gobe a wajen ganin ubangijin ku illa kama tudaruna fi ru'yati ma sai dai ne suka ce rana inda wata za ku samu cincirin gobe wajen ganin shi yayin da babu komai a sama abinda annabi yake nufi shine kamar yadda za ku haska rana karara da wata yayin da babu wata wani jirgin ne ya na yana kan kowane alama ruwa ko duhu to haka za ka ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda za su gan shi a ranar tashin alkiyama kuma ya sanya mu cikin wanda za su samu ilimin sa da aljanna aya ta ce da mu karanta da sauri saboda alaka da waɗannan ayoyi da muke karanta da suke da su sauki mu karanta su
قُلْ إِنَّ عَلَيْكُمُ الْإِحْسَانَ وَأَنَّ عَلَيْكُمْ النِّعْمَةَ
Allah subhanahu wataala ya ce wa ballanna alaikum al-ghamama wannan ayan malamin suka ce musamman wanda suke rubutu akan alaqan da ke da tsakanin ayoyi da ayoyi wato ilmul munasabat ira'iran su Burhanuddin al-Imam al-Baqai a cikin littafin sa na Ibn Durar da ira'iran su Imam Suyuti ka na Ibn Durar da wannan suka inaya da wannan mali a tafsirin su suka ce wannan ayan tana da alaka da kunkuru ni'mati allati an'amtu alayhi wa kan ayan da muka tabbata sun fara da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mabani Isra'ila su yi mudawa su kuma musulmani da ya musu ta sanadiyya wadannan musulmani za su gode masa yadda suka su gode masa sannan ba haka su yi imani da shi to bayan ya faɗi hukumar da zai musu akan laifukan da suka yi da sakamakon su sai ke cewa bayan haka daga cikin ni'imomin da na muku wanda ya kamata ku tuna wannan ni'iman kada ku kafirce mana ku yi mani ku yi imani da ni shine zallanna alaikum al-ghamama mun ni muku inuwa da girgizai shine zallanna alaikum al-ghamama mun muku inuwa da girgije a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya ce ga Isra'ila inuwa da girgije shine labarin da na ba ku jiya lokacin da suka bar kafar Misra Allah yake cewa ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فالوقت إن الله سبحانه وتعالى يمس أمريس الشيخ قسم الشام وسبيت المقدسي وكما أريحا كما رأي الله سبحانه وتعالى يمس كثير الوقت إن الله سبحانه وتعالى يمس كثير فإن الله سبحانه وتعالى يمس كثير akwai mutane masu ƙarfi wanda idan muka je za su iya hallaka mu suka ce mu ba za mu tafi ba sai dai kai annabi Musa ka tafi ka je kai yaki da waɗannan mutane suka ce inna fiya qauman dabbarin wa inna lam nadkhula hatta yakhrujuha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu sai mutum bi kai daga cikin su qala rabbana inna alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim radu alaihim al-bab fa idha rakabtu fa inna dabbarin 'ala Allah tatawakkalu in kuntum mu'minin har da karshe annabi Musa ya ce ya Allah mutanen nan sun canza ko farku bai da na bai da kuma mutane to a lokacin da suke tafiya da suka kangare ma umarnin Allah subhanahu wataala suka ci shiga wannan kasar a lokacin sai Allah ya jarabce su da dimuwa suka dimauce wato suna cika tafiya a cikin kasa ba san ma ina za su je 40 sana yafihuna fil ardi 40 sana fala ta'al qul fasti wasu malamai suka ce kullum idan suka taso daga kasar Misra sai su zo Baitul Maqdis ko kasar Sham suna zuwa sai gobe cikin sa ina a can kuma kasar Misra haka Allah subhanahu wataala ya ta mai da rayuwarsu suna ta kai goma a cikin kasa shine yafihuna fil ardi shekara 40 suna haka ko ban da aka musu to a lokacin da shiga babu itatuwa babu inuwa cikin ranar sun bala'i Allah yake cewa zallanna alaikum al-ghamama a lokacin sai muka kawo muku agaji muka muku inuwa da girajizai bayan wannan inuwa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa sannan muka muku wata ni'ima kuma muka saukar muku da al-mannu al-mannu shine dukkan wani nau'i na abin sha ne da wanda ake samu da bishiyoyi a wasu malamai suna fassara shi da darba wato darba na wanda ake cewa ni darba wasalwa da kuma me da ƴaƴan shila wasu malamai suka ce asalwa dai da mufrad kamar ashabu da alkhairu amma ba ku ji ya kai shi wani suka ne ran da suke amma ai alkhairu yana da gani ana kan shi alkhairu wasu suka ce asalwa ai shi ma wannan a jam'i ne amma yana da mufradin shi sallu abin da wasu suke ce to muka saukar muku da sallwa da ƴaƴan shila wasu suka ce tantabaru wato suna ci suna sha kun ga wannan dai yana cikin imomin da Allah subhanahu wataala ya yi maganin Isra'ila shine wa sala kullu Allah ya ce musu ku ci wa ma zalamu kullu washrabu ku ci a kudurin bai ba kuma rabbana wa kuntu daga da'a ababin da muka azurta su da shi wa ma zalamu na amma ba su zalunci ka wannan ma zalamu na ba su zalunce mu ba Allah yake cewa walakin kana ahsanu yadun sai dai sun zalunci ka wannan menene dalilin da sai Allah ya faɗa haka malamin suka ce wa ma zalamu na akwai irin da ake kaddara wa ma zalamu na da annahum asawna wa ma shakaru nikmatan Allah azza wa jalla sabiya su sun saba mana kuma ba su gore ma waɗannan ni'imomin ba sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su kuma suka zalunci kawunan su shine da ma zana muna walakin kanu afsahum yadhlimun da ce wannan ni'imar da Allah ya musu sun dau wannan ni'imar suka dau ina da suka gore ma suka bauta masa bautawa mai kyau da za su samu rabota na duniya da lahira amma wa ma zana muna walakin kanu afsahum yadhlimun haka Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf amma a cikin suratul ali imran sai yake cewa wa ma zalamuna walakin anfusahum yadhlimun tam masal ma yunfikun fi hadhihi alhayati ad-dunya dalilin da yasa Allah tun yace walakin anfusahum yadhlimun sai dai su ne suka zalunci kanmu anan kuma yace wa ma zalamuna walakin kanu su ka fice su ne masu zalunci kansu anan da suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya kayanto mana hikaya ne labari amma ali imran wato hikayatul hal yana magana akan wato yana ishara ne akan su yahudawa da suke wannan saban na lokacin annabi Musa da su ma wanda a lokacin da ake shokar annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wato hukuncin ya game da su ma yahudawa da suka wanzu wanda suke a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ira'iran banu nadhir da banu quraiza da banu qainuqa wadanda suke gejan a madinatul munawwara sai da hukuncin da aka yi wa wancan yahudawa na lokacin annabi Musa alaihi salam su ma na yahuda na lokacin annabi ya mutu tsora Allah ba hukuncin da baki ɗaya ya gani shi yasa Allah ya ce walakin anfusuhum yadhlimun a cikin suratul ali imran nan ga mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka sannan wannan ke tsuri ya gafarta mana kuma ya sa ya zama mu koyi da shi wannan karatu da muke yi akwai tambaya wanda kuma ne ga ya zama kuma an sai kuma ce yau amma na mun tambaya insha Allah ta'ala gobe zan je ga mu an tsaya saboda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh